Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 11 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar giza ta internet za iya samu mu a sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma sashen hausa.com kenan ko kuma voahausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai
To baba ana sa ran nan da ƴan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idojin yarjejeniyar shirin makaman nukiliya da aka kulla a shekarar 2015 ba. A wani lamarin na daban kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tunanin yiwuwar daukar matakin soja akan Koriya ta Arewa, dakaran Amurka sun nuna wa Koriya ta Arewa hazaƙar su. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine da ke yammacin Myanmar na zaman bangaren wata dabara da haɗaɗɗen shirin dakarun gwamnatin ƙasar na koren musulmin Rohingya daga yankin kwata-kwata.
To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji rahoto akan ranar ƴan mata ta Majalisar Dinkin Duniya wacce aka ware don duban irin ƙalubaloli da su ƴan mata suke huskanta da kuma hanyoyin da za a bi a bunƙasa harkokin ƴan matan a duniya. Daga Najeriya ga wasu ƴan matan abinda suke cewa.
Na tsinci kaina gani a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci kuma shine don Ubangiji alhamdulillah muna koya ko muna gane.
Wasu kungiyoyin kare jama'a kuma a Najeriya sun nuna damuwansu akan hali da kasar ke ciki kama daga zargin badakalan fannin man fetur da kuma zargi da ake yi wa Sufeto Jadar na 'yan sanda da sauransu wanda suka ce hakan dai yana kawo wa tsarin mulki tsaiko.
Su bar Najeriya su bar Buhari don Allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in Allah ya sa ya ishe shi ya ce in kuma ya kara shi kenan amma a bar demokradiyya ta samu cigaba ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya.
Muna kuma dauke da rahoto akan hurucin gamayyar kungiyar ƴan kabilan Igbo da ake kira Ohanaeze Ndigbo cewar ba ta da masaniya akan inda madugun ƴan rajin ɓallewa daga Najeriya Nnamdi Kanu yake. Kanu kuma sun yi Allah wadai da amfani da sojoji akan wannan batu. Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa na dauke da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran nan da ƴan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar shirin makaman nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 ba. Asabar da haka ya baiwa ƴan majalisar dokokin Amurka kwanaki 90 wato 60 su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakaba wa Iran takunkumi ko a'a. Bisa doka, shugaba Trump na da har zuwa ranar 15 ga watan nan na Oktoba don ya yanke shawara, amma wata majiya daga fadar White House ta ce ta yiwu shugaban ya yanke shawara kafin ma lokacin. A jiya Talata, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta ce shugaba Trump ya yanke shawara akan Iran kuma yana so ya tabbatar da cewa Amurka ta fidda manufofi da dama da za su tunkari batun ba kawai wani bangarensa ba amma a magance duk matsalolin da ke tattare da Iran a matsayin kasar da ba ta mutunta ka'idodi. A watan da ya gabata shugaba Trump ya yi sabul da baka a wajen jawabin da ya yi a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran ita ce mafi muni wadda ta fi amfana bangare daya da Amurka ta taba shiga. Shugaba Trump ya kira wannan yarjejeniyar abin kunya ga Amurka. Ya kara da cewa ba na tunanin kun gama jin wannan batun.
Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tunanin yiwuwar daukar matakin soja akan Koriya ta Arewa, dakarun Amurka sun nuna wa Koriya ta Arewa hazaƙar su. Manyan jiragen sama masu sakin bama-bamai sun haɗu da jiragen saman Koriya ta Kudu da na Japan inda suka yi wani atisayi suka harba makamai masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gabar zirin Koriya. Wannan atisayin na faruwa ne na yayin da Trump da masu bashi shawara suka gana da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger. a lokacin da shugaban ya bayyana sabuwar hanyar tunkarar Koriya ta Arewa. Shugaban Trump ya ce da muna kan hanyar da bata dace ba. Abinda za ku yi shine ku duba da kyau. Idan kuka yi nazari shekaru 25 da suka wuce, muna kan hanyar babban matsala da gwamnatocin baya suka sanya Amurka a ciki. Matsalar da duniya ba ta taba ganin irinta ba, amma yanzu dai muna kan hanyar da ta dace.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine da ke yammacin Myanmar, wani bangaren wata dabarar shirin dakaran gwamnatin kasar ne na koran musulmin Rohingya daga yankin kwata-kwata. Wani rahoto da ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya fidda yau Laraba a Geneva, ya zargi sojojin Myanmar da wata ƙungiyar tsagiran mabiya addinin Budda da cewa ba kawai kai farmaki a gidaje da ƙauyukan Rohingya suka yi ba, sun kuma yi ƙoƙarin kawas da duk wani wuri na tarihi a wuraren Rohingya don kada ma a gane su. ‘Yan gudun hijira fiye da 500 suka tsere daga Myanmar zuwa birnin Cox's Bazar da ke Bangladesh tun daga ranar 25 ga watan Agusta, a lokacin da ‘yan bindigar Rohingya suka kai hare-hare a kan sansanonin jami’an tsaron Myanmar, wanda ya janyo mummunan tashin hankali. Amma rahoton Majalisar Dinkin Duniya, wanda aka fidda bisa hirarraki guda 65 da aka yi da ɗaruruwan ‘yan gudun hijirar Rohingya, ya ce shirin kora al’ummar da aka yi a Rakhine an fara shi ne kusan wata ɗaya kafin ‘yan gudun hijirar su fara guduwa.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, Prime Minister ƙasar Spain Mariano Rajoy ya ce yana buƙatar cikakken bayani daga shugaban yankin Catalonia da bai da cikakken ‘yancin kansa akan ko sun ayyana samun ‘yancin gashin kai ko a’a. Da yake magana bayan wata ganawa ta gaggawa da ya yi da ‘yan majalisar ƙasar don tattauna gwagwarmaya da shugaban yankin ke yi na ɓallewa, Rajoy ya ce akwai buƙatar cikakken bayani daga kundin tsarin mulkin Spain wanda zai ba gwamnatinsa damar yin watsi da neman ‘yancin Catalonia. Gana wadda suka yi a yau Laraba na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Catalonia Carles Puigdemont ya yi wani jawabi mai nuna ayyana ‘yancin kai, a yayin da kuma ya yi watsi da duk wasu matakan doka a yanzu don neman alfarman ganawa da gwamnatin Spain. Mai magana da yawun gwamnatin Rajoy ya ce babu yiwuwar wata ganawa tun da shugaban na Catalonia sun riga dai sun yanke shawarar sun wato ɓallewar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A yau rana ce ta ‘yan mata a duniya wacce Majalisar Dinkin Duniya ta ware don duban irin ƙalubaloli da ‘yan matan suke fuskanta. Akwai mata kusa da miliyan 600 masu hazaƙa, amma rashin kula ya sa hazaƙar tasu ba ta tasiri a cikin rayuwarsu gabaki ɗaya. Ga rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya shirya mana game da wannan ranar.
Makasudin bikin ranar mata yara na duniya shine mai da hankula wajen magance ƙalubalen da yara mata ke fuskanta, domin a kyautata musu da suka hada da samun ‘yanci, tsaro, ilimi da kuma kula da lafiya. Bincike ya bayyana cewa yara mata na kasa iya cimma burinsu, musamman a fannin samun cikakken ilimi a sanadiyar talauci da kuma tilasta musu yin aure da wuri. Saboda haka ne Majalisar Dinkin Duniya ta zantar da ƙuduri na 66 mai lamba 170 a watan Disamban shekara ta 2011 domin tabbatar da cewa yara mata sun sami dukkan wata dama da yara maza ke samu a fannonin rayuwa. Domin neman sanin irin ƙalubalen da yara mata ke fuskanta, na ziyarci wata cibiyar taimakawa yara mata da suka sami cikas musamman a fannin ilimi a Bauchi.
Is made up of group of families living within this net area.
Malama gashi na same ki a aji kina ma karatu. Kamar karatun naki baki fara da wuri bane?
Eh to, da na fara primary na kuso kuma karatun ya tsaye yanzu shine nake so in ci gaba.
Wato kin yi aure da wuri ne?
Ni na yi aure da wuri.
To yanzu da yake kin samu wannan dama, kamar wasu irin kalubale ne a matsayin ki na ya mace kike fuskanta?
Gaskiya ina fuskantar kalubale da dama, musamman inda naga ana karatu na turanci haka, ina sha'awar nima in ga ina karanta kowane irin abu idan na daga, to abin yana min ciwo in ga bai iya karanta shi ba, sai yasa na dage nima a yanzu dan naga na iya karantawa.
To wannan malamin fa
sai ni ma na fara primary na hannan shi ga secondary, ina je su ne zo na katse ba na yi saboda yanayin rayuwa.
Yanzu ina fatan ki.
Yanzu fata ne ni ma yanzu babban buri na a rayuwa na in gade na nayi karatu.
To amma batun iyaye da suke cire yara a makaranta su aure da su, bai gani yana kawo muku wannan matsala shi?
Gaskiya yana kawo matsala. Irin a yi aure da wurin nan fa ba za a bar mutum ya ci gaba da karatun shi ya ƙara shayi sani abubuwa. Ni yanzu kiran da zan yi wa iyaye su dinga barin yaransu suna zuwa makaranta, kar su dinga kaɗe miki karatunsu. Sannan kuma muna kira ga gwamnati a kan ta daɗa ƙara kula da makarantanmu, makarantan mata.
Alilayi wannan ji bakin wata ɗaliban.
To wannan ne yanzu na tsinci kaina gani a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci, kuma cikin yardan Ubangiji alhamdulillahi muna koya ko muna ganewa.
To me yasa daga fari ba ki samu daman yin karatun ba ne tun daga fari?
Gaskiya da ka san iyayenmu suna ba sa son karatu. Akwai makaranta a samu ba za su yarda ba, sai suna cewa fannin karatun boko na turawa ne ba karatun ya albarka ba ne, saboda haka shi yasa.
To sai dai kuma a halin da ake ciki, gwamnatocin jihohi sun himmatu ta hanyar bullo da shirye-shirye don shawo kan kalubalen da yara mata ke fuskanta da ke zamantowa kan da garki a fannin ilimi, kamar yadda kwamishinan ilimi a jihar Gombe Hajiya Amina Muhammad Bose Ahmad ta shaida mini.
Za ka duba akwai makarantu yanzu da aka kirkiro su sabi musamman saboda tabbatar da ƴan mata suna makaranta. Babban abin da ya kuma yi wanda yake shine naga zai tasiri sosai shine tallafi da yake so a riƙa ba wa iyaye domin a dakatar da talle na ƴan mata. A riƙa ba wa iyayensu kaman kuɗi, ana ba wa iyayen tallafi domin su ba wa yaransu dama su tafi su yi karatu. Kowane wata za a riƙa sa wa iyayensu kuɗi haka, wanda a madadin talla da za su yi sai su bar su sai.
Taken bikin ranar yara mata na wannan shekara shine inganta yara mata don kawo tallafi na gaggawa domin a ba da tsari mai inganci. Abdulrahman Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Abdulrahman Muhammad. Haɗakan ƙungiyoyin 'yan ƙabilar Ibo ta Ohanazi Indigwe ta ce ba ta da masaniya akan inda madugun 'yan ɓallewa daga Najeriya su kafa Biafra Nnamdi Kanu ya shiga. Ga wakilinmu daga Enugu Alphonsus Ekoro Igwe da ƙarin bayani.
A yayin da ana ci gaba da kokarin gano inda madugun kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu yake, ita kungiyar gamayyar 'yan kabilar Igbo Ohanaeze Ndigbo ta bi sahun wajen cewa ko kadan bata san inda ya nufa ba. Kungiyar da ta shaida mini haka a hirar da na yi da mai magana da yawunta Chief Kuche Achioba gajiya Talata, inda ta roki a karfafa matakan tabbatar da ainihin halin da shi Nnamdi Kanu ke ciki.
The whereabouts of Nnamdi Kanu, Ohanaeze doesn't have any picture or nobody has given us information on that.
Chief Obaga ya ce, Ohanaeze Ndigbo bata san inda Nnamdi Kanu yake ba, kuma ba wanda har yanzu ya kawo mana wani bayani game da labarin. Saboda haka, ba za mu faɗa abin da ba mu da tabbacin sa ba, kuma har yanzu ko uffan ba mu ce ba kan batun a bainar jama'a ba. Ya kamata mu tabbatar kamun mu ce wani abu game da wannan. Ya ƙara da cewa Ohanaeze ta la'anci yin amfani da sojoji a harkokin cikin gida, lamarin da ke wulakanta 'yan sanda a ƙasar.
What we condemn is the idea of using the military in an internal affair, because it means that you are just relegating the Nigerian police to the background.
Ya ce mun la'anci yin amfani da sojoji a harkokin cikin gida, saboda hakan na nuna cewa 'yan sandan kasar ba su da wani amfani, kuma tare da cewa hakan ma ya safawa dokar kasar. Kungiyar dai ta karkare da cewa idan lalle ne ba a san inda Nnamdi Kanu yake ba, to kuwa hakan ya zama abin damuwa gare ta.
If Tuli is missing or his whereabouts are not known, it is a source of worry to us.
Idan gaskiya ne ya bata ko kuma ba a san inda yake ba, to ba ya zama mana abin damuwa, ba kuma murna muke ba ganin cewa irin wannan na faruwa, in ji Obaga. Ko menene gaskiyar magana game da hasashen tsohon gwamnan jihar Abia Dr. Ojuzo Kalu cewa Nnamdi Kanu ya arce ta kasar Malaysia zuwa Ingila? wannan ne yasa na nemi ƙarin haske kan batun amma duk kokarin wajen samun Oji Uzokalu ko ne magana da yawunsa Ibere Wabara ta wayar tarho ya nice na kuma nemi sanin me ke gudana a can fadar mahaifin Nnamdi Kanu Eze Israel Kanu bayan wasu sojoji da ƴan sanda suka ziyarci wajen a ranar Lahadin da ta gabata inda Jacob Odum wani dalibi dan asalin ƙauyen ya ce
your gate was locked. I don't think there's nobody inside the compound anymore.
Ya ce yanzu dai kofar fadar na rufe kuma ina ganin ba kowa a cikin fadar. Alfonso Sokoriwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.
Sun yi ta gilla gabaki daya ta alamashi
to madalla a gaida Alfonso Ikoro Igwe. Sai kuma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a wanda suka nuna damuwar su akan hali da ƙasar Najeriya take ciki kama daga batun zargi na badakala a fannin man fetur ya zuwa na gaza fito da rahoton kwamitin bincike akan tsohon sakataren gwamnatin ƙasar da kuma wanda aka dakatar da shi kenan da kuma na baya-bayan nan na zargi da aka yi ko kuma wani sanata Isa Hamma Misau yayi wa Sufeto General Najeriya akan wasu kuɗaɗe. Dukan waɗannan wasu batutuwa ne da ke kawo wa ƙasar nan koma baya a harkokin demokaradiyya. Ga Madina Dauda ta shirya mana rahoto akan haka.
Abin da ya fi daga hankalin ƙungiyoyin shine barazanar da suka ce wannan na yi wa ɓangaren zattarsuwa matsayin matsala ta cikin gida da ke ci gaba da kunno kai a cikin gwamnatin demokaradiyyar ƙasar. To shin me ya ja hankalinsu a yanzu musamman a batun da ya shafi Sufeto General na ƴan sandan Najeriya? Malam Ibrahim Modibbo shine shugaban kungiyar ƴan Najeriya masu nuna damuwa da demokradiyyar kasar.
Kace mutum zaka zargi abin insurgent cewa yana karɓan biliyan 10 a kowane wata a Najeriya a kuma a wannan mulkin Buhari mutanen security ba sani ba, president bai sani ba, a even whistleblowers wanda suke busa usur akan cewa a samu a kama barayi ba wanda ya sani. Ina ma zai kuɗin za su shiga a asusun mutum guda ɗaya wanda iya su sani ba, don Ibrahim Maguva magani a zalumai ne. Kungiyar abin da muke so shine duk waɗannan wanda suke su taka Buhari birki su fita hanyar shi don Allah su bar Najeriya su bar Buhari don Allah ya gudanar da mulki shin nan in ya shekara hudu in Allah ya sa ya ishe shi ya ce shikenan in kuma ya ƙara shikenan amma a bar demokradiyya ta samu cigaba ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya.
Malam Ibrahim Modibbo shugaban kungiyar nuna damuwa a demokradiyyar Najeriya kenan. A nan ma dai ɗaya cikin sanatoci da ke kwamitin binciken zargin da Isa Hamman Misau ɗin ya yi, Sanata Abdulaziz Inyako, ya ce majalisar dattawa tana da hurumin bincike musamman idan batun ya shafi cin hanci da rashawa. Yana mai cewa
babban maganan da yake gaban mu maduka shine abin da ta shafi Najeriya ga baki ɗaya, wato kuɗaɗen nan me ake da su, da kuma maganan da gaske ne cewa cikin police ana bada promotion kuma kafin a bada promotion sai an bada cin hanci. Karki manta ne ma da na aikin soja, na san aikin soja ba a haka. To wannan kuma idan ana haka kuma to zaki ga wasu daga cikin police idan ana haka kenan fa, don ba mu yi binciken ba tukunna. Idan kuma abun ya tabbata ana haka to zai iya kasancewa cewa wasu a police ba za su ji daɗin aikin ba, ba za su saka duka ƙarfinsu a ciki ba. To wannan su ne babban maganganu da ke gabanmu.
To sai dai a ɗaya ɓangaren batun zargin badakala da ta faru a ɓangaren man fetur da bayan nuna wa juna ƴar yatsa da ma rubuce-rubuce a tsakanin babban daraktan kamfanin man fetur na NNPC mai kantikacen labaru da kuma ministan ƙasa a ma'aikatar man na Najeriya Ibe Kaciku, abin ya fara jan hankalin al'ummar ƙasar musamman ga batun yakin cin hanci da rashawa. To wai ba sa tsoron illar da wannan ka iya yi ga ɓangaren zattarsuwan ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa ministan kula da harkokin matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalun ga amsar da ya bani.
Ba su samu fahimta akan abubuwan da ya kamata ba, kuma shi babban minista na harkar mai shine shugaban ƙasa. To da suka fara wannan cece-kuce ya jawo su ya saurare su. Abinda za mu saurara mu ji yanzu kafin mu yanka hukunci shine bayan da ya saurare su menene zai gaya mana. Kuma na yi imani shugaban ƙasar Najeriya yana daidai ya yi shi. In zarge wanda shi minista ya yi daidai ne, to ai ba ma wurin shugaban ƙasa ya kamata ya kai ba. A kira Magu ya zo ya bincika. Da ba za ka kai ma shugaban ƙasa ya ne ya ji an yi kira sai a gayyace shi ya zo ya bincika. Amma an kaji ana yawo da zargi.
A yayin da ake sa idon ganin sakamakon da zai fito akan bincike-binciken da ake yi da wanda aka yi akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa, al'ummar ƙasa sun yi zugum su ga matakin da gwamnati za ta dauka akan haka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla Madina Dauda kenan aka saurara da rahoto. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 20 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masarwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Hafsat Bello dan mai soro yar asalin jihar Kano a Najeriya. Kuma idan masarwa yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Hafsat take muna bayanin saukin samun abincin gida yadda yake. Yau kuma zamu duba dangantaka ne da Amurkawa masu masaukin baki da bakin nasu. Hafsat, ya ce ga dangantaka tsakanin mu da muka zo daga wata ƙasa da mutanen wannan ƙasar.
Abin da na lura da shi shine gaskiya dangantakar mutanen ƙasar nan da kai ya danganta da yadda kai ka nuna kanka.
Kamar ya?
Idan ka ya danganta da yadda kai ka dauki kanka. Idan ka nuna musu cewa kai yanzu kamar yadda ake mutane suke ganin kamar ko suna wariyar launin fata, gaskiya ba haka bane ba. Bayan da za a yi su ga mutun ya zo, mutun ya anitse suna kallon ka sun san cewa wannan ba mutum ba za bane ba. Shigarka ba ta nuna kai sun nuna cewa kila ka sun ganka zaka tafi makaranta, a'a sun ganka zaka tafi aiki, sun ga ka gane ina ganin ka je tsaf sun ga dai mutum kamulin mutum ba yadda za a yi su kyamace shi. Duk wani abin da ba ta so kawai shine rashin da'a da kuma ka san dai wasu harkokin da dai ba su dace ba. Amma yadda ka dauki kanka haka mutanen nan suke daukan ka. Idan ka nuna musu cewa kai ka kuma sanan in sun ga cewa mutum mai ilimi ne suna son shi. In suka cewa dai akwai abin da za su amfana da kai, to za ka ga suna son ka sosai. Kuma sanan in suka ga cewa kai ba matsala za ka kawo musu ba.
To ya magana ababen jin daɗin zaman gari, ababen more rayuwa. Ce su mota, su asibiti, su hanyoyi, su san da su kansu samun masu gidan rana.
To abubuwan dai gaskiya komai dai su dai a ce alhamdulillah saboda komai akwai. Amma idan kana da hanya da zaka same su ka samu abun hawa ga sunan ko ina ka gani ga sunan kuma sannan an zaga babu tsofaffin motoci kamar yadda zaka gani a Najeriya akwai na shekarun da ba za ma ka gansu ba saboda kawai kowa yana da yadda zai iya samu yawanci saboda zaka ga contract suke karba su rinka biya wata-wata sannan titunan ma ga sunan saboda ni a garin da nake ma akwai tituna sosai manya-manya saboda kowa yana da mota ba kamar wasu garuruwan da zaka ga akwai irin su train da su bus ba. Anan ba haka bane ba, public transport din su wato motocin su na haya ba su da wannan ba sa da biya wa mutane bukata yadda suke so. Sai ga gaskiya idan dai mutum yana da zai ba yadda za a ce ba shi da abin hawa. Sannan kuma neman kuɗi shi ma idan mutum yana so ya samu kuma ya san yadda zai ya samu zai samu. Amma idan mutum ya sa lalaci a ran shi to gaskiya nan ba wurin shi bane ba. Ba wurin shi bane sam nan ba sa san lalaci.
Amma to ai wannan iya ba kuɗi dan wanka bai iya taimakon ka
kamar da ake yi ba a yin taimako anan gaskiya da wuya ba a yin taimako sam saboda anan iska in mutum ba shi da kuɗi ma sai su ga kamar laifin shi ne. To ka san mu a gida in ka duba zaka ga mu taimako ai ya haɗu da addinin mu ne. To amma anan sai ka ga sai a ce a kakka ba mutum ka je ka kai wani charity organization wani wata kungiya wato wacce take bayarwa sai a ce a kakka bayar. To kaga mu ba haka bane ba ana taimako nan dan uwa da dan uwa ba sai ga mutum babu abin da ya mishi zaki ya dan uwan shi kanshi kawai ya sani saboda akwai wani malami na a makaranta da yake taba gaya mu dan uwan shi yana zama a wata gated community suna cewa irin wato wata unguwar masu kishin kake katange ta gane wacce to yana zama a nan shi kuma ya kwanta ba shi da lafiya ba shi da kuɗin da zai biya ai mishi aiki a asibiti yace amma dan uwan nashi ma da aka mishi wani mishi babu ruwan shi kada a sake kiran shi. Ko ba wai dan uwan shi bane ko ba fada suka yi ba ba kuma ya mishi wani laifi bane ba saboda kawai ba hurumin shi bane babu ruwan shi
ya kyale shi kawai ya ji da
kawai ya kyale saboda ba sabga yawwa kawai ya ji da kanshi kuma ya nace mishi to da suka ga aka yi mishi aikin ya fito kuma sun ci gaba da harka yace sosai ma kuwa kuma kaga shi ma bai ji haushi ba yace ai ba komai ai ba wani abu bane ba saboda ba hurumin shi bane. To kaga su wannan kawai ba wani abu bane a wurin su taimako.
To balle a ce to makwaci da makwaci ya ce ya mai irin wannan taimakon
dan uwa dan uwa makwaci da makwaci na za ka ga makwaci da makwaci ba su taba ganin juna ba saboda ni kaina akwai da na ga na yi shekara a wurin ma ban san next wanda yake dab da ni ba a cikin gidana ban san waye ba ba ruwan magoshi da magoshi babu wannan sai dai wasu gidana gani gaskiya kadan ne ba gani irin an san ana zumunci ana wai ma a rinka shiga wai ana taimakon juna ba ina an fito ba dai kai dai a gaisa shin kenan
in an hadu kenan an wani abu ya hada ku
yawa ko in kun hadu ne bi ko wani zai shiga mota kun fito dai waje kowa zai fita to anan ne kai za a dan gaisa amma gaisa amma ba wata ki tsaho ba kai kowa yana yin abin da ya shafe shi
to kin a bayanin da muka yi tun daga farko har kawo yanzu kin yi batutuwa da dama wanda suke wasu za su ji wannan a wurin zuwa ne wannan wani kuma zai ce kai wannan ba wurin zuwa bane kadara mutum ya kira ke ce Hafsat ina son in zo America domin neman abin zaman gari wasu shawarwari muhimmai zaki bashi
gaskiya akwai shawarwarin da zan ba mu ya danganta da waye mutum
kash tsaya na Hafsat domin lokacin da aka diba min filin ya kare masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba wanda zai zamo shine na karshe domin jin shawarar da Hafsat za ta ba wa mai sha'awar zuwa nan Amurka yanzu amajin ta bakwar ta mu Hafsat Bello dan mai soro sai Julie Gresham da ta daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuma da Allah gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sakon farko ya fito daga mutane dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano mai da garko da Abubakar Sabiu shugaban matasa Sabuwa Katsina suka ce assalamu alaikum VOA Hausa ku ga wa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggawar tallafa wa gwamnatin jihar Kaduna dan ayi maganin sace-sacen yaran mata da ake yi ana tsafi da su shiko majin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Takalafiya cewa yi hakika musarrai Odinga ya watsawa magoya bayan sa kasa a fuska domin ko ya nuna wa duniya cewa shi ba dan siyasa bane haba shugabannin Amurka da Turkiya ya kamata ku nemi zama teburin shawara tsakaninku domin abinda zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba wasika daga baba gana Alhaji Dabuwa Nguru jihar Yobe ita ko Hajiya Gambo mamman gusauciya ta ina ta al'ummar kasar Liberia murnan kammala zaben shugaban kasar da suka yi lafiya assalamu alaikum biyo ya Hausa yaji aikin da malaman jami'a a jamhuriyar Najeriya suka tsunduma abin takeici ne da alhini kwarai muna kira ga gwamnatin shugaban Muhammadu Yusuf na Niger din da ta gaggauta yin sulhu da malaman jami'o'i su jan yajin aikin da suka shiga don samun ci gaba da bunƙasar harkan ilimi a kasar yajin aikin malamai ba abin da zai janyo bangaren ilimin kasar sai na kasu da koma baya daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe to al'ummar kasar Liberia da fatan kun kammala zabe cikin kwanciyar hankali da lumana Allah ya sa haka yasa kuma hukumar zaben kasar ta bayyana muku abin da kuka zaba amin daga Isu Diallo Faki
to madalla yanzu kuma mun kai ga labarai a takaice
to a takaice raguwar karfin iska da zafin rana sun taimakawa dubban jami'an kwana-kwana a jihar California da ke yammacin Amurka a kokarin da suke na kashe gobarar daji daban-daban da suka barke a fadin jihar ranar Lahadin da ta gabata Ma'aikatar kula da dazuzzuka da kare gobarar dawa da ke California ta yi gargadin cewa har yanzu iska da zafi na zama barazana a wuraren. Kuma ya zuwa yammacin jiya Talata, gobarar ta kona fiye da hekta 40,500. A yau Laraba, hukumomi sun ba da rahoton mutuwar mutane 17 da ke da alaka da gobarar. Sun kuma ce gobarar ta kona kimanin gidaje da wuraren kasuwanci guda 1,500. Ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar shirin makaman nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 ba. A saboda haka ya baiwa 'yan majalisar dokokin Amurka kwanaki 60 su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakabawa Iran takunkumi ko a'a.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma Julie da ta shirya kuma ta bada umurni. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Mr. Bularage kenan. Nake sallama da ku a huta lafiya ga kuma yau da gobe.